أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لفرقو منا غوديا الله مدوكين سركي دينونا من ونرانا من البركة دمين غبات الدكاراتو أولا نجد الراديو من البركة مسونا كما البركة راديو مسمى مناسبة غوانا وطا نا وطا الربيو الأول دامدوكي واتو مسألو لي مهمي wanda dai zamto mun tattauna su mun yi magana akan su kamar yanda yan uwa suke sauraron mu zamu magana game da mas'ala ta farko mas'alar da ta shafi magana game da bid'a wanda shi kuma magana akan bid'a mas'ala ce wacce ta jima tana ci ga al'umman musulmi ana buƙatar bayani akan sa wannan bayani akan bid'a da yawa in an ji bid'a yan uwa da su tambaya menene ake nufi da bid'a bid'a kamar yanda malamai suka yi bayani bid'a tana nufin wato malamai akwai suka fassara ta zuwa ga gida biyu akwai magana na al-Imam Ibn Manzur wanda yayi jawabi a kayan sa sannan kuma akwai batu na al-Imam Ar-Ragib Al-Asbahani to idan an ce bid'a an dauko wato maddan ne daga bada ash-shay'a yabda'uhu bid'an wabtada'uhu wato mutum ya fari wani abu yana faran wani abu ko na kirkiran wani abu sannan ya kirkiro wani abu idan an ce bid'a shine ma'ana wani abin da aka kirkiro shi ba tare da wani ya riga yake ba shi yasa ake cewa albadi' albadi' shine wanda yake ya kage abu ko kuma kagejjen abu zamu ji alqur'ani yana gaya mana cewa wato badi'us samawati wal ardi ma'ana shine ubangiji wanda ya kirkiri samuwar sammai da kasai min gairi misalin sa baka ba tare da wani misali da wani ya rigaye shi ba to anan idan an yi maganar bid'a kenan a ma'ana na luga wanda ana dauko shi kuma daga albadi' kuma ya koma bid'a kamar yanda alqur'ani ya sake gaya mana kul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum nan duka kalmomi ne na ma'anan bid'a manzo Allah ce bani ne farko a cikin annabta ba akwai wasu sun rigaye ni kar ya zama muku bakon al'amari to idan mun lura da wannan kalma na bid'a a fannin lugha mun ji bayanin wato Ibn Manzur a cikin littafin sa da yi bayani wanda idan mun dauka zamu ga bayani sannan kuma shi ma Ragibul Asbani a cikin mufradat nasa ya kara bayani akan bid'a shine abinda mutun yayi ba tare da koyi da wani magabaci ba wannan shine abinda ake nufi ga bid'a a ma'anar lugha bid'a ma'ana ne istilahi shine ma'ana idan an ce bid'a shine mutun yayi aiki a musulunci ya zamto wannan aikin babu umarnin manzon Allah kuma ba shi da asali a cikin umarnin Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk da wasu malamai suna fassara bid'a cewa duk abinda annabi bai yi ba sunan shi bid'a wannan fassaran fahimta ce ta kuskure kamar yanda zamu ji bayani daga hadisan manzara sallallahu alaihi wasallam hadisan da ake kafawa wajen bayani game da bid'a na farko akwai hadisin al-Imam Muslim da hadisin al-Imam Bukhari da aka rawaita daga sayyidina Aisha Allah ya kara mata yarda manzan Allah yana cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin musulunci annabi ya ce ma laysa minhu amma abun baya daga cikin musulunci mun mayar masa anan wannan riwaya na farko kenan akwai riwaya man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun wanda ya aikata wani aiki babu umarnin mu a ciki an mayar masa to wannan hadisai guda biyu da yawa su ne hadisan da suka yi umarni ga haramcin bid'a bid'a malamai duba da hadisin manzo Allah ya ce ma laysa minhu abinda bayi daga cikin addinin musulunci zaka iya aiki ya zama bayi da nassi sarihi a musulunci amma kuma musulunci ya umarni da shi misali a yanzu akwai abubuwa da dama mutum zai iya dinka tufafi ya je sai kamar su kayayyaki dai na sawa ko kuma wasu abubuwa kamar ka yabi kayan sufi ko ka kai masallaci ko ka sai kafir ka kai masallaci manzo Allah bai umarni ba ba ka fada a zamanin annabi makamantan irin wannan abubuwan ko na makamantan wannan suna nan da ayyukan alkhairi da basu zo da nassi karar daga manzon Allah ba shi yasa aka kasa hanyoyin karban addinin musulunci zuwa ga abubuwa guda hudu na farko akwai da a duba alqur'ani a samu nabi in ba a samu qur'ani ba za a duba hadisin manzo Allah na uku in ba a samu a hadisi ba babu a qur'ani to za a koma zuwa ga kiyasi kiyasi shine sai a duba shin da iya istinbadin wannan abin a ga wani aya da yake kama da shi to wannan ma ya zama musulunci na hudu shine ijma'i ko da ba a samu ba musulmai suka hadu akai mar'ahul mu'minun hasanan fa inda Allah hasan suka hadu akan wannan abin mai kyau ne to musulunci ma ya karba wannan abin ya zama mai kyau wannan yasa malamai suka kasa bid'a kashi kashi har izuwa kashi gida biyar wanda wannan kashi gida biyar din akwai bid'an da ya zama dole ga dukkanin musulmi akwai bid'ar kuma da ya zamto haramun ne ga dukkanin musulmi akwai bid'an da kuma ya zamto mustahabbi ne ga dukkanin musulmi akwai bid'an da ya zamto kuma wato anki ga dukkanin musulmi akwai wanda ya zama mubahi ne daga cikin bid'a wanda ya zama wajibi abinda ake nufi da bid'a ma'ana a lugha wanda annabi bai yin ba misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hada qur'ani ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi ya tara qur'ani ba sahabbai ne suka tara mun ji manzo Allah bai sallan tarawihi da muke a masallaci sayyidina Umar shine ya zo yayi da yake ni'matul bid'atu hadhi sai ce wannan abin bid'a ne amma mai kyau in ji sai na Umar a bakin sa aka fara dauka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi qur'ani dugo da yaya ba bai mata izu ba bai mata wasali ba mun ji mafi girman abu na ibada a musulunci babu kaman qur'ani to in har kace duk abin da annabi yi ba bid'a ne kafirci ne zai kai wuta to qur'ani na farko zaka fara dauka kai gyara dan manzo Allah bai san irin wannan ayoyi na goma na kaza duk annabi bai san wa'annan ba bai kirkire su ba bai umarni da ayi su ba to amma jumhurin malaman musulunci sun ce akan cewa duka wannan abin jaizi ne ya halatta ayi su daga ciki anan idan mutun ya dauka zaka ga malaman da suka tsaka kan cewa bid'a ba yana nufin komai in annabi ba haramun bane a'a zaka duba malamai daban-daban misali idan muka duba babban malamin nan mai suna Al-Hafiz wato Al-Qadi Abubakar ibn Al-Arabi Al-Maliki wanda zamu duba jidda tsananin sa akan maganin bid'a yayi bayani a cikin Aridatul Ahwazi sharhin sunan al-Imam at-Tirmidhi mujalladi na 10 shafi na 143 akwai daga cikin manyan malamai Al-Ibdi ibn Abd Salam a cikin littafin sa Al-Qawaid shima yayi bayani ya kawo maganganun malamai kaman yanda mujaddadi na wannan kasa Ibn Fodio Allah kara masa yadda yake a cikin Ihya wanda shima yayi magana akan sunna Ihya'us Sunna wa Ismadul Bid'a ya kawo cewa bid'a ba kawai abu daya bane don in ka tsaya kan cewa bid'a duk abin da ba a rawaito kai tsaye daga annabi ba kafirci ne to dan Fodio yayi bayani shima a cikin littafin sa wanda mun san a kasan Hausa babu mujaddadi kamar sa wanda ya jaddada musulunci ya gyaggyara abubuwan da ya zama na bid'a kuma yayi rubutun littafi guda wanda ya ware da bayanin bid'a da makamantansu anan akalla muna da malamai irin su Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin Fathul Bari sharhin Sahih Bukhari mujalladi na 4 shima yayi bayani akan wannan maganar bid'a akwai irin su Al-Imam Shawkani akwai irin su Muhammad Ibn Isma'il As-Sanani akwai irin su Al-Hafiz Al-Imam As-Suyuti akwai irin su Al-Hafiz Al-Aini akwai irin su Abu Tayyib Ash-Shamsul Haqqi Al-Abadi da makamantansu idan muka tafi wajen malaman da suka nuna halaccin bid'a kasancewar ma'ana bid'a ya kasu kashi biyar yanda suka bari akwai wanda yake wajibi akwai wanda yake mustahabbi akwai wanda yake haramun akwai wanda yake mandubi me dalilin kawo wannan bayanin shine kubuta daga musulunci idan mutum bai karba wannan fahimtar ba to zaka je ka fada zuwa ga wani mummunan abin da baka sanya zakai ba misali idan mutum yace sam ba zai fahimci wannan a makamin haka ba duk abin da annabi bai yi ba a zamanin sa ya zama bid'a to za a tambaye ka musabaka manzo Allah bai taba yi ba in kace bid'a ne duk musulmai mahaddata Qur'ani da shekaran ta Qur'ani sun zama yan wuta kenan in bid'a ga irin abin da ya shafi makarantar da muke na musulunci gaba daya na tahfiz na Al-Qur'ani manzo Allah bai bude shi ba duk wani wannan wasail din da zaka gina annabi bai yi ba balle a zo a yi irin su makamantansu abin da ya shafi tafsir Al-Qur'ani duk malamin musulunci suna yi manzo Allah bai yi wannan abin ba kuma addini ne kuma ana samun lada ga abin da ya shafi buga Al-Qur'ani a sa a inji manzo Allah bai san da wannan abin ba lokacin ma ba a haifi wanda kakan wanda ya kirkiri injin ba gina masallatai a musu girma da tubali da makamantansu daga nasto shi ma yana nuna cewa bid'a ne kuma dukkanin mu muna yin shi musulmi baki da to idan har aka ce ba za a fahimci bid'a a fahimtar malaman musulunci ba to zamu afka cikin mummunan hadari ayyukan mu da yawa da su zama masu muni a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai da yawa abin da ya shafi salati suka yi irin nasu ba wanda suka ji daga bakin annabi ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koshi aikin su yakan karbe shi ya nuna cewa karbebbe ne a wajen Allah bayan sahabbai kaman sayyidina Umar yakan yi talbiya din nan labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik yakan zo da nashi labbaik wa sa'adaika wa kaza 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 ya kara akai an samu sahabin da yake yin addu'a daban da irin ta annabi manzon Allah ya je ce na ga mala'iku suna rige wajen rubutawa ashe ba komai bane sai an ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shi in me kyau ne musulunci ya halatta shi saboda ayan qur'ani ya ce waf'alul khaira la'allakum tuflihun dukkan aikin alkhairi ku aikata shi domin ku samu rabo wannan ya nuna mana cewa wato lallai mu tsaya tsayin daka wajen dukkanin aikin alkhairi mu duba ga malamai idan an samu ingancin sa to ni Allah ya ga mana wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda dai nake so in cike a karshe shine mu sani annabi bai ba hujja bane annabi ya hana shine hujja duk abinda annabi ya hana haramun ne aikata shi idan kuma annabi sallama bai ba wannan bai zama hujja ba wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu muna mika godiya ga Alhaji Zakari da kokarin da yayi wajen dauka wannan dawainiya na gabatar da wannan karatu Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya taimaki wannan gidan radio mai albarka shi ma a cikin harkokin sa Allah ya taimake shi musulunci kuma Allah ya kara hada kanmu ya ganar da mu abin da yake mafi zuwa ga daidai wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu dan uwanku Muhammad Nasir Shakaru Musa nace mu huta lafiya.